ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 za mu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 wadanda kowane tarko shedan yayi nasarar kama dan adam zai halaka shi ta wannan bangare daga ciki akwai umartarsa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kudinsa ko da lokacinsa ko da lafiyarsa ko da mulkinsa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a office yake taimakon jama'a ko wata katuwar kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa wasuwasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan katiran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'aztuwa ba illa ulul albab, sai waɗanda suke da hankali, suke da zurfin hankali, suke da zurfin tunani, suke da zurfin hange. Wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah yace idan an baka alheri mai yawa. Wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa? Kuma hikima Allah yace yi utul hikimata daga Allah take kai tsaye. Wasu malamai sun ce ita hikima kat takunu gariziya, takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata. Wani haka Allah yake halittarsa tun yana karami, sai kaga Allah ya bashi fasaha, ya bashi zalaka, ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi azanci, ya bashi hangen nesa, ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can. Wa qad takunu muktasaba, wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada, cudanya da masu fasaha, da masu shekaru, da masu ilimi, da masu azanci, da waɗanda suka san abin da ya kamata. Yawan zama da su, da karanta littafan su, da cudanya da su, da gogayya da su, sai kaga mutum shi ma ya juye, ya zama yana da abin da ake kira hikima. Ita hikima wato a lissafi na Al-Qur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci, tunda Allah ta'ala yace wanda aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa. Daga ciki zamu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da Al-Hakim, wanda malamai sun ce dinda Al-Hakim yazo imma ma'khuzun min al-hikmati ko min al-hukmi. Idan ma'khuzun ne min al-hikmati, to hikimar Allah guda biyu ce, akwai hikima ghaiya, akwai hikima suriya. Duk abin da kaga Allah ya ce ayi, to akwai hikima da tasa Allah ya ce ayi shi. Duk abin da kaga Allah ya ce a bari, akwai hikima da tasa Allah ya ce a bar shi. In an bar shi, akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira. Wancan kuma in an yi shi, akwai abin da za a amfana duniya da lahira. Idan kuma ba a yi ba, to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah. Kamar yadda kuma sabawa Allah, in ya hana aka ki hannuwa, abinda zai biyo baya yana da matsala, zai haifar da matsala da yawa. Saboda a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa, akwai tsarin rayuwa, akwai zaman lafiya, akwai alkhairi duniya da lahira. A cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya, su gurgunta tattalin arziki, su gurgunta zamantakewa na al'umma. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ta Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. A cikin wannan Allah, Allah ya faɗi cuta, ya faɗi magani, yace barna ta bayyana a tudu da kwari. Me ya haifar da wannan barna? Sai Allah ya ce, ta'ala ya ce bima kasabat aydin nas, aidin nas din nan, hannun mutane, ko bayarwa, ko ɗauka, ko ajewa, ko sa hannu, duk abin da ake da hannu, da abin da ake da ƙafa, da abin da ake da baki, an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi. A sayin na agreement, a sayin na yaƙi, ko warware yaƙi, ko sa hannun siye, ko sa hannun siyarwa, ko sa hannun hawa, ko sa hannun sauka, ko ba da lasisin ayi kaza, ko hana lasisin ayi kaza, duk magana ce ta takarda da sa hannu. Duk mukamin da aka dora mutane wata takarda aka ba su, duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su, duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo, duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda, da ba da wani lasisi, da ba da wani permission, da makamantan irin waɗannan. Saboda haka liyuziqahum ba'dhal ladzi amilu, ba'dhal ladzi amilu, wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba. Me hikimar ɗanɗana mana mu ji tsaci, mu sha wahala? Sai Allah ya ce la'allahum yarji'un, domin wataƙila wannan zai musu gargaɗi su dawo, su komo, su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba. Kaga a cikin wannan akwai hikima. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabba. Allah yace da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko ɗaya a ban kasa. Wa ya'fu an kathir. Allah yana kauda kai, yana afuwa, yana rangwame, yana yafiya, yana tausayi, yana jin kai, yakan bar wani saboda wani, yakan yafe wani saboda wani. Shi yasa aka ga duniyar take daidaita. Shi yasa aka sifanta Allah da wannan. In kuma an ciro shi ne min al-hukumi, to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne. Akwai al-hukumu shar'i, akwai al-hukumu al-kauni. Akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance, in ma dai ya bada labari, labarin sa gaskiya ne. Wa imma ya zartar da doka, bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na a yi ko a bari. To haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala ya yi kaunan na ƙaddara, zai zo maka da abin da kake so, wata zai zo maka da abin da ba ka so. Shi ma a cikin haka akwai hikima. Idan abu ya same ka mai daɗi, ka yi godiya ga Allah, sai godiyar ta zama maka alheri. Idan jaraba ta same ka, ka yi haƙuri, sai haƙurin ya zama maka alheri. Kaga a cikin komai akwai hikima. To nan sanan ita kalmar al-hikmatu din ita ta maimaita a cikin Al-Qur'ani sau 20. To wani ma'anonin da suke ɗauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar. Din da ka karanta kalmar hikima ko kauce kalmar hikima a cikin Al-Qur'ani, ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar. To in ka ba ta waccan ma'anar, kaga ba ta ɗauka ba, to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar. A cikin ma'anonin nan guda biyar za ka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima zuwa Al-Qur'ani. Daga ciki akwai wato ma'anar hikima ɗin tana nufin sanya abu inda ya dace, a lokacin da ya dace, yadda ya dace. Idan ka ga Allah ta'ala ya jingina wa kansa al-hakimu, to da wannan ne duk abin da Allah yake yi a kan tsari yake yin sa, a kan ilimi yake yin sa. Shi za ga wallahu alimun hakimun ta yawa a cikin Al-Qur'ani. Duk kuma da ka duba siyakinta, kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimu, ko wa kana Allahu aliman hakima, ko inna Allaha alimun hakim, to za ka ga cewa wata wani babban abu aka yi bayani, aka yi aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu: ilimi da hikima, ilimi da hukunci. Hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu, ko kuma hikima suriya ko hikima ba'iyya. To sannan idan ma'ana ta biyu, sai ka ga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi, kamar da Allah ya ce hikimatun baligha fama tubunin nuzur. Anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi. Idan kawa mutum wa'azi, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Amfani da uslubi mai kyau, amfani da hanya mai kyau. Inda ya kamata ai dimi, ai dimi. Inda ya kamata ai sanyi, ai sanyi. Inda ya kamata ai da gudu, ai da gudu. Wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba. Ina ya kamata ai sanyi, ina ya kamata ai zafi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane, wani zaka ga yadda Annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani. Malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutumin da ana karatu a masallaci, babban makaranta da kowace daraja a duniya tace makarantar manzon Allah. Malamin da yafi kowa iya koyawa a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaman da ya fi kowane zamani daraja shi ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Makaranta da kowace daraja makaranta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga Annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamaninsa. Wani ya shigo ya fitsari a masallacin. Mafi girman university, ɗaya daga cikin manyan masallacin masu daraja guda uku, a gaban wanda ya fi kowa daraja, da masu ɗaukan karatun da suka fi kowa daraja, da darasin da ya fi kowane daraja Al-Qur'ani da hadisi, ana ba da wannan wani ya shigo ya rashin ladabi. Ya samu wata nahiya malam kawai ya kwaba wannan sa sai ya saki fitsari daga tsaye. Sai ku kasan wannan mutumin ya fi kowa ta'addanci. Amma ne aka fuskantar da shi, sahabbai suka yi takansa. Annabi ya ce da'uhu jalish. Malam da yake sahabbai masu biyayya ne, ba wanda ya motsa daga inda yake. La tazrimuhu, kar ku firgita shi, kar ku razana shi ya ruga da gudu yana fitsari a wando. Ku bar shi ba ya fara ba ya kare. Aka nitso aka koma aka zauna, ya ci gaba da tsira fitsarinsa. sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abinda bai sani ba sannan kuma sai addu'a yace to nagode Allah ya min rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji tabargaza ta biyu ga tabargaza a aiki ga tabargaza a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta thaqafatud da'iya wato wayewar ne wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum to kuma an yi thaqafatud da'iya kaifa yad'ud da'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi zai masana halayyar dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kissa sun fitar da masaloli sun fi 40 wannan kissa kadai da ta faru amma abinda yake a takaice wannan kissa ta nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me
ganganci
yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake fadar kalmar cewa ni da kai Allah kadai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba kone daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an furgita shi an razana shi ya fita da gudu yaje ya hau dokin sa ko alfajarin sa ko raƙumin sa ko jakin sa ya koma garin su me zai ce cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai fada ina yayi ba ba zai fadi me ya faru ba amma zai fadi dukan da aka yi masa daga nan ta to kai daga zuwa kuma sai a gaban sa aka dake a gaban malamin aka dake duka to kaga wani sai yace to a wannan addinin kam ni ma bazan shiga ba daga zuwa sai kawai da kai fitsari ba za a san a ina yayi fitsarin ba me ya faru ba dukan sa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na daya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma yazo ya shigo masallaci yazo babban makaranta gaban babban malami yace nazo ka bani lasisi in dinga yin zina kaji sakon da yazo da shi a karamaka yanzu wani yayi wannan tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai dan baka da mutunci malam zaka wannan tambayar amma Annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kaga sun maka hauka to haukan daga can ya fito sai Annabi alaihi salatu ya ce zauna matso yace me kace yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in an baka lasisi zaka yi badala kana so ayi da babarka kaji wata tambaya yace a ba na so ayi da babarka wanda mutum yace to kowa ma baya so ayi da babarsa kana so ayi da yarka da yarka da ƴan uwan mahaifinka da ƴan uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurinsa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so aje ayi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so ayi da nasu sai taba kirjin sa yace Allah shiryar da kai shikenan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da Annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya haukai duk sanda za ka yi abu mara kyau kai ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka ji in kana shirin ka je ka lalata ƴan wani in kai za a lalata ƴan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa to da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake so maka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar ita sai ya samu zobe na zinare ya sa a hannunsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoban ya cire iwurgar ya ce ya ɗayanku zai yi ganganci ya dauki garwashin wuta ya sa a dan yatsansa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce, sai sahabbai suka ce ka je ka dau zobanka, ai Annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne, bai hana ka je ka siyar ba. Sai ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar, to bazan ƙara sawa ba ko bazan dauke shi ba. Aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum, yana kuma jin wa'azi kullum, kuma ya san hukuncin abin, yaje ya ganganci ya saba. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam sai ya nuna masa abin a aikace, kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata, saboda kamar yana sane yaje ya aikata. Kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum, daga guri zuwa guri. Wanda yafi kowa cutar da Annabi alaihi salatu wasallam da baki da aiki shine Abdullahi bin Ubay bin Salul. Amma Allah ya azurta shi da Esther da ɗansa muminan gaskiya ne. Amma baya yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai yaje a wani guri a kawo labarin, ko Allah ya saukar da aya ya faɗa, amma bai taba yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai sirizum esi rada ba sa sarrahawa. Sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa. Dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili, kyakkyawa ya boye mummuna a zuciyarsa. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, a kashe mutumin nan, yana cutar da kai, yana cutar da addini. Sai Annabi ya ce a'a, li Allah ya tahaddasa an-nasu anna Muhammadan ya qatulu ashabahu. Kada mu haka, mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafun yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa. Wanda suke nesa ba su san me yake ba. Mu da muke ne muka san me yake. To in muka kashe shi, mun bude kofar wanda zai shigo addini ta zai kai, wallahi yanzu an fara kashe masu sallah. Da kansa yasa aka kashe wani. Ba a san dalilin abin da yayi ba, tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri, gwargwadon yanayin mutanen. Wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara Al-Qur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima. Ku tuna ko ku ambata abinda ake karantawa a dakunanku, kenan ya nuna da Qur'ani da hikima karanta su ake. Wazkurna ma yutila abinda ake karantawa a cikin ɗakunanku. Sai Allah ya ce min ayatin lahi, Al-Qur'ani kenan, wa hikima, da hikima. Hikima anan ita ce fassara Al-Qur'ani, rayuwa Annabi ita ce fassara Qur'ani. Ma'ana Qur'ani akwai rubutacce, akwai aikatacce. Kamar ka ce theory ne da practical. Saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a ɗauka a karanta ba a yi practical ɗinsa ba. Waye practical din Qur'ani aikace, kana khulquhul Qur'an. Wanda zai aikata Qur'ani, aga Qur'ani aikatacce, aga Qur'ani mai magana, aga Qur'ani na tafiya, aga Qur'ani a aikace, shine a kalli manzon Allah, shine Qur'ani a aikace. Da haka idan ka raba aikin manzon Allah da Qur'ani, to Qur'anin ba za ka gane shi ba, kuma aikin ba za ka gane shi ba. Saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa. Yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai, bayan sun gama koya maka a jikin allo, sai kuma an je an yi practical. Yanzu Qur'ani mai aya 6000 da mai 36 ba a yi practical din kowace aya yadda ake aikata ta ba? Kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce take fassara Qur'ani, kuma ita ce hikima. Duk da kaga an yi adafin hikima akan kitab, wa ba'athu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata haka duk wannan adafin hikima ne. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata. Duk wannan hikima tana daukan wannan ma'anar. Sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta. Ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin, akan fassara shi da hikima. Misali wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru li wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ta hakika mun ba wa duk umana hikima kenan wannan wa'azin da ya madansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙin Allah haƙin iyaye haƙin jama'a har zuwa ƙarshe ya wa'azi sallah zakka yadda ake tafiya gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aqida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya madansa gaba ɗaya waɗannan abun an kira su hikima to kaga ashe kenan ilimi da fahimta ilimin yana daukar hikima sannan wasu lokutan hikima ta kan zo da ma'ana annabta faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima kuma anan hikima tana daukar ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11 daga ciki akwai shi aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi din abin da ake kira hikima wato kaga ma a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addinin ka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiran sa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima ta kan zo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l idan dan zakai maganar da ta dace zakai aikin da ya dace to wannan maganar da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiran sa hikima shi yasa yadda zakai magana da mutanen birni da na kauye yana da bambanci yadda zakai magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda zakai magana da yara yana da bambanci da manya yadda zakai magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da ƴan birni da ƴan kauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka dauko maganar primary kana wa ƴan jami'a ko dauko maganar ƴan jami'a kana ma ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary kana yi wa ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary karama kana yi wa ƴan babba to zaka ga cewa karatu baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda kwakwalwarsa bata kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai 6 akwai 3 akwai 4 matakin karshe shine ka je jami'a matakin farko ka je primary to abin ka je primary ai karatu ake baka da malami da aji da dalibai in ka je secondary karama ma malami ne da aji da littattafai da malamai in ka je secondary babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka dauko professor dake koyarwa a jami'a aka ce dauko littafin da kake koyarwa ɗan jami'a da kake koyarwa ɗan primary school wannan karatu yazo ya ta zuba karatu ɗan primary suna kallon sa yana kun gane an gane you understand suna yes sir shi a gurin sa karatu yake bayarwa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalansu ba su kai ƙarfin da za su gane ne ake cewa don ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da za ka gane 'yan jami'a ne sai ka ji ɗan primary ya shiga akwai na 'yan primary kuma ka ga ɗan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu ji ya rikice amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa ya ce dacewa a cikin faɗa da aiki daga mujahid ya ce hina shi hikima sannan Ibrahimun Naka'i ya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka faɗa ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku qillatul ilmi aw qillatul fahmi aw su'ul qasadi duk da kaga ana rigima ka sa ta a skeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilin ta ko qillatul ilmi ɗayan ba shi da ilimin abun sosai akwai karancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan karancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu qillatul fahmi akwai karancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul qasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga Abdullahi dan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta shine daya daga cikin fassarorin da aka yi mata daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an ka gane Qur'ani nasikhuhu wa mansukhuhu muhkamu wa mutashabi ka gane alqur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine al-khashyah kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwadai rahmar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai hakuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka hada su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zama mai hikima sannan hikima shine ma'rifatu din al-ma'rifatu bid-din wal-fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtar sa wannan fassara daga Ibn Wahab daga Imam Malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine al-wara'u fid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan bai taka tsantsan ba a fiye kama shi da laifi ba dan bai fada ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da yayi lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima idan Allah ina so a rubuta min jumla daya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji dadi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma daya kal jumla daya kawai nake so a rubuta mu sai wani yace aya mai sauki ne kawo takarda da ya kawo takarda sai yace hazal waqatu yamdi wannan lokacin zai wuce ita to wannan jumlar duk wanda yake cikin dadi ya karanta ta zai ji ba dadi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji dadi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce da zaka ji a ranka kana cikin ganiyar mulki kana cikin ganiyar kudi to ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a fada to kaga wannan kalma ba ta da dadin fada ga mai jin dadi amma tana da dadin fada ga wanda yake cikin wahala cewa duk wahala ka hakuri lokacin zai wuce duk dadi kai hakuri dadin zai wuce to wannan jumla ce kwaya daya amma za ta farantawa wani za ta bakantawa wani saka akai cikin ma'anan hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassarar da aka ba hikima kowane ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya ce wannan department din na agric a dauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona kamata a department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka ga eka 700 ko eka 1000 a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a mika ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama doctor ko digiri ɗaya ko na biyu ko na hudu wata kila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya agar ya karanta agriculture to kamata ya ce kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata ya ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikin mu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana PhD akan harkar security amma kuma a ƙasa ba security ana ta karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron to kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi su an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan aka yi aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abinda aka sani an saka shi inda ya dace wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yubtil hikmata man yasha Allah yana bada hikima ga wanda yaga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba da zai iya bawa uba zai iya bawa mace zai iya bawa namiji zai iya bawa babba zai iya bawa karami saboda kyauta ce daga Allah yuuti kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma manya sha'u in yabu akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba zai samu shi yasa al-hikmatu dalatul mu'min wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hikima batacciyar abin ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi Japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai dan wataƙila in addinin su zaka dauko ruwa ba mai daka dawo ba in al'adar su zaka dauko ba za mu daka dawo ba amma da zaka dauko fasaha su yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyar su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi bace hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba zaka mutu ba kai aiki a lahirarka kamar zaka mutu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona ai kiyo ai noma a kafa kamfanin nuka kanana da manya a tashi ai aiki in an kira sallah kuma a ji ai sallah dan ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama yau wato a hada duniya kenan a hada da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai kaga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma kasuwa ana zazzago kudi sai ya ce kai makoci na zo mu hade rumfan mu kai ka zauna mana a kasuwar ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemo mana kudi a kasuwa ni kuma nemo mana karatu da yamma sai mu hadu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi rumfan kasuwa abinda na samu da abinda ka samu sai mu meeting point yau ne akai ai wani yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kaza jibril yazo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abinda aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba mallan ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniya basu batta ta tafi ba lahira basu batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima ma wata yar sarka ce ko wani dan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi ake cewa raƙumi da akala da abin da kake son ka tsaya sai ka ja sai zama kamar burki ka ja masa burki to wannan shine hikima abinda zai ja maka burki ya sa duk abin da zaka kai da taka tsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta. Daga suka ce hikima shine abinda zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya. Hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abinda ya dace. Wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littafai daban-daban wani yake cewa al-hikmatu ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar. Wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a fada da aiki wani yace darbu ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruju nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu kace kuma al'ulumun nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sashi a cikin hikima wal ma'arifus sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fasara al-qasd wal i'tidal shine a tafi tsakatsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ci a yi shi wal gayat abinda malamai suke kira wato al-ilal wal gayat ko al-asbab wal gayat al-asbab al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka alwasail laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira almustanira insha Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina zaka baka sani ba daga ina kake ina za baka sani ba ina plan ɗinka karamin plan long term plan short term plan medium term plan baka da tsari da dogon zango tsarin ka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai me kake so ka zama nan da shekara 10 baka da wani rubutaccen abu shekara 5 fa me plan ɗinka na shekara 5 babu akan ka akan ƴaƴanka akan makarantarka akan gonarka akan kasuwarka akan aikinka duk baka yi tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo wannan babu sira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi'il ma yanbaghi alal wajhi allazi yanbaghi fil waqti allazi yanbaghi wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kaseeran a ce hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima ta kan sa ba za ka yi abin da za ka cuci ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima ta kan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka bashi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana kokari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira as-sawabit abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da zakai da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aqidarka ingantacciya kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa yayi shi dai ya tafi ya karatunsa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shine abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abinda muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa yaushe ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin farawa da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka dayo akan imani ka mutu akan imani ka shiga kana duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane Qur'ani ba saboda haka wannan shi ma duk karatun da za yi da binciken da za yi da nazarin da za yi kada ka karbi canji akan wannan sai dai ka saurara ka tarkade kunnuwan ka kai tafiyar ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al-ihda ka yadda cewa addini cikakke ne baya karba kari duk wani kari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa kafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne Imam Malik yace duk wanda yace za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kamma ka tattauna da wannan kamma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi ba kai a gurinka ya cika wani ne yazo yace Imam Malik mu tattauna mu yi muqabala sai Imam Malik yace akan me zamu muqabala akan kai abinda kai yadda da shi ko akan ni abinda na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muqabala sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka ije to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye ne a muqabala sai muka je muka sake wani muqabala shi ma yarin jaye ne sai mu koma kan wancan shi ba gobe ma muka je da wancan yarin jaye duk sanda aka rin jaye ka muqabala ya nuna baka da gaskiya ije to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100% bana buƙatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muqabala da shi in wani ya ka da kai sai ka koma nasa in ka ka da shi ya koma naka shi yasa ije duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici zaka kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yarda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mu ta zuciya sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya anan wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma buƙatar mu tattauna da kowa akan wannan addinin Allah cikakke ne baya buƙatar ƙari ba zan yi muqabala da kai akan zai karbi ƙari ko ba zai karbi ƙari ba ni a gurina baya karbi ƙari in kana karbi ƙari a gurinka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a gurina batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addininka da nasa za iya samun wata gada ka debo wani daga cikin naka ya debo wani daga cikin nasa ku samu mahada a'a kakka yadda da wannan me yake kiran sa
compromise
interfaith ko ma me za kakka yadda da wannan yawa a gurinka kahuri ne musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine G da B ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne aftam wa ta'a malami Umar bi ma'asiyati fa iza umira bi ma'asiyati fala sam wa la ta'a to wannan shi ma baya karbar jidali sannan abinda akai ijma'i akan sa ka tsaya akan sa in dai an ce maka an yi ijma'i to kakkace ta ijma'in malamai wannan matsalar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan matsala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addinin sa sai aka kakka yadda wanda baka yadda da addinin sa ba mai koyar da kai duk wanda baka yadda da addinin sa ba ko a social media ka ganshi wuce shafin sa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addinin sa ba saboda addinin ka shine jarinka addinin ka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addinin sa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini ne ba a karbasa sai wanda aka yadda da addinin sa sannan duk magana da za a kan yancin dan adam ko darajar dan adam kada a shiga haƙƙin Allah. Duk wani yanci da za a baka a ce a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi Annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi wannan ba yanci bane. A musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko a baka yanci kai abinda zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncin ka. Waɗannan abun guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su. Ba a taka addini da sunan yanci, ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci, ba a taka rayukan mutane da sunan yanci, ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci, ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci. Waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba. Idan kada wani ya ce muna da yanci, wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci. In kai kana da yancin ka zagi musulunci, to lalle wani kun zai tura ka lahira ai maka hisabi a can. Yawwa. To wannan shine a takaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idojin da ke karkashin wannan aya akwai fa'idoji guda 11 da zamu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah. Shine muka ce yu'ti bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah. Ko? Kenan Allah yana bayarwa. Sai musaran ya bamu. Allah ka bamu ka bamu ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana bada wani abu kuma Allah ya kira abun alheri. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin sifatul fi'iliya. Sannan na biyu tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shari'a. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shari'a, mai neman shari'a ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a mas'ala ta uku cewa Allah ta'ala yana ganin dama wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sannan mas'ala ta hudu tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take. Kuma hikima kamala ce, mai bada kamala ku shi ya fi cancanta ya zama yana da kamala. Kina Allah ta'ala yana da hikima, yana da hukumu, yana da ilmu. So ashe Allah in ya baka ilimi, ya baka hikima, ya baka wani abin da za ka yi daraja da shi. Kuma dangana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci. Hikimar Allah ta'ala daban, hikimar ɗan adam daban. Ko da sun yi tarayya a suna, to siffar Allah ba tai kama da siffar mutum ba, siffar mutum ba tai kama da siffar Allah ba, kamar da suka bambanta a zati, suka bambanta a suna, suka bambanta a aiki, suka bambanta a samuwa. Sannan na biyar alfahari ne mai girma, daraja ce mai girma Allah ya baka hikima. Sannan na shida wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima. Duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya gode. Sannan ni'ima ba ta shafi sai kuɗi ko mulki ba. A'a, basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira, wannan yana cin abin da zaka wa Allah godiya akai. Sannan na bakwai hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa. Shi yasa Allah ya kira shi khairan kasira. Ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anar hikima ba iya ka tada ce hikimar ba. Akwai wasu hikimomin ma da Allah ya boye. Duk abinda zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira. Ko ya amfani wanin ka a duniya, dama dai biyu ne, daga duniya sai ina sai lahira. Ashe ba za ka cutar da duniyar ka dan lahira ka ba, ba za ka cutar da lahira ka dan duniyar ka ba. Daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai kankantan sa, domin zai iya zama dalilin tsiranka. Kada ka rena aikin sabo komai kankantan sa, domin zai iya zama dalilin wato halakarka. Sannan wato na takwas, baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya bashi hikima, da haka Allah ka bamu hikima. Sannan kuma na matsala ta tara, Allah ya ga mana muhimmancin hankali da yace wa ma yazzakaru illa ulul albab, babu masu tintintini sai masu hankali. Ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba, to lalle baka da hankali, baka da hankali. Akwai al'aqalu aqalani matsuburun wa masmu. Shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira. In kana son ka gane haka, shine da hasken ido da hasken fitila. Yanzu da fitila ta mutu, ai gudun nan yayi duhu, duk da idan mu yana da me, yana da haske. Idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido. Ashe an sai an hada me hasken ido da hasken fitila. To hasken fitila shine hasken shari'a, hasken ido shine hasken hankali. Shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali, kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a. Mukallaf shine al-aqilul baligh, wanda ba shi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci. To shi yasa al-naqal muqaddamun 'ala al-aql, sannan la ta'arud bayna an-naql wal-aql, babu cin karo tsakanin hankali da nafsi. Duk wanda yace hankali ya sabawa nafsi, to akwai ɗayan biyu, ko dai hankalin bai hankalta ba ko nafsin bai inganta ba. Amma al-aql salim والنص الصحيح لا يختلفان ابدا ولا يتناقضان ولا يختلفان ولا يتعارضان نفسي ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo idan kaga sun ci karo ta a tuhumi daya ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba ko kuma ainihin nassin shi ba ingatacce bane bincike ya nuna ba ingatacce bane amma in nassin ya inganta to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikin sa daidai ne shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11 sunansa Daru Ta'arud bainal aql wan naql wata ran na taba yin me ake kiran sa ko ganganci ne ko kuma na dauko wannan littafi ina son karanta da na dau mujalladin farko sai da nayi shafi 100 ban san me ake cewa ba shafi 100 ne san kawai da rashin da shiga ba ake so a ce ba bana ganewa kace oh in Allah sunan sa sun kudai cin karo tsakanin hankali da nas mujalladi 11 ne to ne inda ta har na kusa shafi 50 na gaba shafi 100 na gaba bana ganewa nace to dama wanda yake cewa mai hankali da mai nafsi ka kiyaye su kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai da na san wannan tunanin sai na ji Sheikh Muhammad bin Salih Utsaimin ya faɗi irin abin da ya faɗa yace shi ma a farkon dalibta da ya dau wannan littafin yana karantawa sai da karanta mujalladi 2-3 bai gane da ake cewa saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana buƙatar sai ka karanta wasu mukaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi sai dai ka ji ana cewa in babba ya shiga cikin ƙarami in ƙarfin ya juya to wannan cikaro ba ai kamar haske ne da duhu za a samu haske akan duhu ko ku haske yana korar duhu ko ku haske za su haɗu da duhu mutum dabba ne ko ka dabba ce mutum mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum in ka ce dabba mutum ya shiga ko ko ka ce mutum dabba ta shiga ko ko mutum zai shiga ta shashin dabba ya fita ta shashin da ba dabba ba idan ka ce dutse da ƙarfe akwai karo tsakanin su dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse idan an kwasa dutse da ƙarfe madda su daban-daban za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya da Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba saboda masu hankalin ake magana da su waɗanda suka ce hankali ya fi nafsi su ake faranti a littafin to shi ne ake son a ba su misali a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali a cikin nafsin kuma za a gaya musu ba su gane Qur'ani ba da duk mutumin da bai ɗauki Qur'ani wani fa yana tilawa izu 20 kullum kuma tilawa izu 20 ɗin yana gane kowace kalma cikin Qur'ani Qur'anin ya zama jikinsu da haka ba kama mai da Qur'ani ya zama jikinka ba Qur'ani bai zama ruwa a kan harshenka ba haka karanta shi qira'a qira'atu tadabbur da za ka lokaci an samu wani abu ya ci karo da nasi to da haka kaga sai a tuhu hankalinka a ce kai ba hukaci ne da cin hukata shi kuma haukan nan dama dangi ne al-jununu hunun shi ma haukan ba wa iri ɗaya bane akwai ma haukacin da zai sa riga ya masa kyau amma ko haukaci ne da za ka iya karatu haka kama haka zama babban mutum kuma kana nan da ɗan nau'in ka na hauka sannan wannan ya nuna mana falsafar cewa tunawa da hankalin lafiya shi ya komai amfani a wajen mutum duk mutum da ya kama rayuwarsa sai san waye shi ba waye shi ba me yasa yake shi ba a ina yake me yake ina za shi me zai faru kada ka tsanta da darka ka ga wannan tambayar ni wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina za ni daga nan me zai faru wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi da gane wannan ba ba shi da amsa wannan tambayar ya ce ji su nazo min ana ji su daga ina nake ila aina yace la adari kuntu limaza la adari fa kuntu la adari lastu adari ban sani ba sai na tambayi ban sani ba to me yasa ban sani ba ita ma tace ita ma bata sani ba wai ke kawai a garshi a duniya daga ina yake ina za ki waye shi me yasa aka yi shi da sani ba mu ko muna da amsa wa kai ka Allah me yasa yayi ka dan ka bauta masa kai waye mutum ne a ina kake a duniya me aka saka bauta ina za ka lahira me zai faru uta ko aljanna ba dai wannan amsa sai musulmi don da ba musulmi za ka ga bai da wannan amsar in kace daga ina kake sai ce daga buri burin kuma daga ina burin daga ina sai ya maka shiru dan da ya ce burin daga kaza sai mu ce shi kuma to abinda burin yazo daga gare shi ma daga ina yake daga nan sai ka rikita shi to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskuren harshe ko muka yi rashin sani Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarin mu kamar yadda ake gani dai insha Allah zan yi tafiya gobe Dr. Muhammad Lawan zai ci gaba da tafsiri abinda muka karanta a tsawon wannan lokaci insha Allah muna fata zan je kasa mai tsarki insha Allah ta'ala muna fata abinda muka karanta daidai na waɗannan kwanaki 15 Allah ya karba inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana kuma kofa a buɗe take wanda ya ji wani kuskure ko tuntuɓa harshe akwai wayar mu akwai lambar mu ko ya kira ni ko ya kira waɗanda muke tare da su ya ce a karatu kaza ko a guri kaza ko a yanayi kaza abinda aka faɗa ba haka yake ba to insha Allah in muka gano ba hakan bane za mu gaya wa jama'a cewa mun gano kuskure a karatu na kaza mai lamba kaza kuma an gyara mu a gurin mu gyara kuskure ba faduwa bane karɓar gyara ba faduwa bane gane cewa kaza da kafacinta ba haka bane wannan ba zai rage daraja ka ta komai ba an tambaye ka abinda baka sani ba ka ce baka sani ba wannan ba zai rage darajar ka ba in kai kuskure ka gyara wannan ba zai rage darajar ka ba shi yake nuna ma mutum ya san abinda yake yi malam mai tambaya tana cewa shekarun ta 16 ne amma har yanzu bata fara ganin jinin al'ada ba shi da take tambayar ko azumi ya wajaba kanta ai dama alamomin balaga ga mace ko namiji ana kirga su ko da shekaru ko da jinin al'ada ko da balaga ko da mafarki saboda haka tunda ke biki fara jinin al'ada ba to sai ai amfani da shekaru da kin kai shekara 15 kawai ki fara azumi ko da biki fara jinin al'ada ba dan ta yi wa ki kai 40 ma biki fara ba akwai wadanda ba sa farawa da wuri akwai wanda yake daukewa da wuri akwai wadanda kuma ma ba sa yi kwata-kwata an samu su a cikin wato tarihi ko a cikin yanayi na mata kuma akwai bukata ki je asibiti dan wata kila akwai wata matsala da za a iya bincikawa a ga me yasa biki fara al'ada ba hakkin kai 15 shin wannan normal ne mace ta kai 15 biki fara al'ada ba ba wata matsala inda matsala ne mu kwararru za su gaya miki in ba matsala sai ki ci gaba da rayuwarki amma ta bangaren addini da sallah da azumi da sauran ibadu duka sun haukanki da zarar kin kai shekara 15 koda biki mafarki ba koda ko biki ga jinin al'ada ba malama ji ana cewa wanda al'ada in za ta yi wankan daukewa jini wanda ta yi ifa to ifa shi abinda ake so shine a wajen wanka ana son ta animul jasad bil mai wannan yato ana son jiki ya game ruwa ya game jiki baki daya idan wannan ifa za ta sa wato ko za ta hana ruwa shiga sai ayi idan ifa ba za ta hana ruwa shiga ba ma'ana akwai wacce lallabinta bai karfin da in an zuba ruwa ba zai ratsa ba to shikenan wannan kaga ba ta da bukatar sai ta warware kitsanta wacce kuma ya zama cewa kitsan ya riga yayi karfi sosai ko an rufe shi da wasu robobi wadanda ruwa ba zai shiga ba shi kuma ana so babba daga cikin sharadin wanka abu biyu ne ta'amimul jasad bil ma'i wan niyyah ko ina ruwa ya taba a jikinka sannan kai niyya to kaga ai ruwa idan wani guri ruwa bai taba ba an samu me an samu lum'a aka to samu lum'a aka ya sa wanka ya cika wanka bai cika ba saboda haka shi yasa zaka ga wasu malamai suka dauki hadisin Ummu Salama bi fatawa cewa a warware kitsan wasu kuma su ce a hadisin bai inganta ba sai an warware kitsan ba to kowanne dai abinda za a duba asalin me ake so ai a wankan shine ana son a ga mai jiki da ruwa ya dan kuma gargadin gashin mata kuma ya bambanta wata gashin ta mai kauri ne wata mai laushi ne wani mai yawa ne wani kadan ne wani an ci kuikuye shi yadda an zuba ruwa ba zai shiga ba bara mahaifiyar mu ta yi rashin lafiyar da yasa ta sha azumi 28 ba ta samu lafiya ba har zuwa yau kuma sai gashi Allah ya karbaranta yaya matsayin wannan azumin da ta sha muka dauki zahirin hadisin Nana Aisha cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa man mata alaihi sawm sama anhu waliyi hadisin Bukhari ni wannan hadisin da shi nake ba da fatawa domin shine ba shi da wata mu'arada ka fassara da cewa ana nufin azumin bakance ko azumin kafara ko azumin kaza ai na farilla shine na asali ba yadda za a yi na farilla ya fita kuma na bakance ya shiga to da haka asalin annabi yace arama azumi yana nufin mai farilla to da haka wannan baiwa Allah ta mutu akwai azumi a kanta abinda yafi sauki ku yi mata azumin nan guda 28 ku waliyanta ku yi mata azumi 28 kamar yadda inda a ce abubuwan da suke karban niyaba a cikin rukunan musulunci biyar uku suna karban wakilci biyu ba sa karban wakilci da imani da sallah ba a wakuwa ba za ka ce malam baban mu ya mutu bai imani ba mu yi imani mu tura masa ba za ku tura masa ba baban mu ya mutu baya sallah mu tare mu yi masa sallah ta shekarun da ya baya yi mu tura masa a'a da sallah da imani in ba kai da kanka ba ba za a yi maka ba amma azumi baban ku ya mutu ana bin sa azumi sai ku yi masa baban ku ya mutu bai fitar da zakka ba sai ku fitar masa baban ku ya mutu bai je haji ba sai ku je haji ku yi masa haji waɗannan uku duka suna karban niyaba amma waɗancan biyu muttafaqun alayhi ba sa karban niyaba so da haka kaga muka dau zahirin wancan hadisi wanda kuma shine yafi sauki to shi ya kamata a je a ku yi mata azumin kaga ko sabani aka samu je in kun yi azumin abinda yasa ji harkar mamaci ne na fa daukar ayin saboda in ba ai ba kuma ya zama bashi ba fa dainullah haqu ayyukum kara ayin in ana bin sa na farilla to wannan da kuka ya zai masa farilla in ba nauyi akan sa na farilla to wanda kuka ya zai masa gudurin lahira zai zama ya samu karin nafila tunda ne kun yi kun bashi yau mun samu mutane biyu sun zo sun karba addinin musulunci da mace da namiji akwai Blessing mai shekara 18 an mai da ita Aisha akwai Edwin mai shekara 18 ya koma Ibrahim to so, muna musu fata alheri Allah tabbatar da su a musulunci ko ma'aikatan musulunan suna aiki ba dare ba rana domin ganin an ci gaba da wannan aiki na karbar waɗanda suka zo suka karba addinin musulunci muna godiya ga yan kwamitin mu da suke aiki ba dare ba rana domin ganin an ci nasarar domin muna da wajen mutane sama da 20 kenan ko wanda suka karba addinin musulunci a wannan shekara akwai kuɗi miliyan 1 daga Professor Isa Ali Fantani Foundation a saka asusun marayu muna godiya Professor Isa Ali Fantani da ka bada gudunmawa ta miliyan 1 a saka asusun marayu Allah ya saka maka da alheri akwai 12,000 wani bawan Allah ya baya Allah ya biya masa bukatunsa akwai 5,000 da wani bayan Allah ya aiko da su shi ma yana neman a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukata akwai 13,390 daga ɗaiɗaiku Allah ya biya musu bukata jiya da na yi magana akan cewa in social media ba a ba su kuɗin data to shine wani ya turo 100,000 ya ce a ba in social media su sai data su saka a ciki su ci gaba da yaɗa karatuttuka na addini kuma gashi ya turo min ma 100,000 ga ta ajihuna za ka bari kai da ka turo 100,000 to ka ganta ko ina waye shugaban social media ko ba shugabanci ba malam Yusuf kai ne da danfarin abin nan to da ka ga 100,000 wani ba Allah ya baku yace ku sai data ku ci gaba da yada addinin musulunci domin kula ana ka taimako a sai a nan marayu na sababbin musulunta waɗannan su kuma datar da suke sa suke yada addini ta ina suke samun kuɗin datar to gashi ya ci a baku 100,000 gashi nan shugaban su yana cewa Allah ya saka ma da alheri sai masu addu'o'i yau dai kun ga akwai dan uwa Dr. Umar Dokaji Allah ya saka ma da alheri mun yi tafiya da shi kwanan nan tafiya kuma ta yi daɗi mutumin kirki ne ya iya tafiya da mutane kasa an ce ba ka gane mutum sai a hali uku hali na farko ku yi tafiya in mai fushi ne zaka gane in mai hakuri zaka gane in mai raki ne zaka gane in mai sauri ne zaka gane in mara sauri ne zaka gane duk a lokacin tafiya halin mutum yana bayyana sannan abin da biyu kuma ka bashi ya koya baka kuma zaka gane wani irin siriki ka aba wa ya ko wani irin siriki ya karbi yakka surukuta tana bayyanar da mutum sannan na uku kudi ya shiga tsakanin ku ka bashi kudi ko ya baka kudi in an kare lafiya to mutumin kirki dan sai da Umar yace a nemo mun wani in bashi bukani sai aka je sahun gaba aka dauko wani yace wannan ne ka duba yace sallah yace a sallah kansa yake wa ka bashi kudi kun wanye lafiya yace a yace ka bashi ya koya baka ya ba matsala a surukuta da yace a kun yi tafiya da shi kaga halin sa yace a yace to ai wannan sallah daga gaina yake kansa yake wa zaka iya samu wani mai sallan kuma ka bashi kudin ka ya cinye to saboda haka baka zabo mun wanda zan ba mu kaji ba wannan masallaci ne jika kai ta sallah Allah ya sa mata albarka ya karba yace amma da waɗannan abun uku muke tantance wanda zamu bawa aikin jama'a lokacin sayyidina Umar akai wannan kaga abun yana da nauyi masu addu'o'i ga sunan da yawa muna roƙon Allah ya biya kowa buƙatar ta alheri wasu addu'a suke so ba su da lafiya wasu kuma dan taloci taloci ne suke so addu'a Allah ya ban kadar da shi tafi da taloci tunda sunansa ma ba shi da dadi ji wani kuma jarabawa zai wani karatu yake wani jaraba ya gamu da ita wani gidan haya yake ta fama da shi sauran dai bukatu iri iri ga sunan duk muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ulya akan Allah ya shiga lamarin Allah kuma ya kawo sauki dama shi Dr. Muhammad Lawan shine ya fara gabatar da wannan tafsiri har tsawon kwana bakwai saboda can abubuwan kullun karuwa suke yi an sani abubuwa wajen guda hudu ko biyar duk kuma na alheri ne daga ciki akwai raba burodi 10,000 kullun ta duniya da Dangote yake yi kuma na cikin wanda aka dankawa raba waɗannan burodi a santoci muka muka burodi ne kullun ta duniya sai an raba guda 10,000 to kaga wannan dole sai ka tsaya kaga wani irin tsari za a yi masallatai santoci a gurare asibitoci kurkuku wajen ma'aikatan jama'a da sauransu sai da muka zauna muka tsara yadda za a yi wannan harkar burodi sannan na biyu akwai raba shinkafa buhu miliyan ɗaya da za a yi a jihohin Najeriya to shi ma ina cikin waɗanda suke ba da shawarar yadda za a yi sannan akwai gwamnatin jihar Kano ta fito da ciyarwa wanda aka ba wasu kamfaninnika kullum su yi abinci a kai santoci daban to yana cikin 'yan kwamitin da suke ɗanɗana abincin su tabbatar an yi shi a kan lokaci an yi shi da inganci kuma an yi shi adadin da aka ce to kaga dole sai an fara azumi sannan za a fara abincin kuma akwai buƙatar mu tsaya mu ga yadda ake gudanar da wannan abinci sannan akwai wanda kuma ya raba trailer 500 a Najeriya ga wasu santoci da wasu cibiyoyi na wasu malamai shi ma kuma ina cikin waɗanda suka aka dinga wannan aiki na raba waɗannan trailolin abinci amma ne mamaki a sunayen da na duba ban ga Gombe ba amma na ga Bauchi da yawa ciki haka zan ba da shawara shekara mai zuwa waɗannan trailoli da Allah a karkato da wasu taho Gombe sannan kuma ga namu na cikin gida na Salfadin wanda shi ma duk shekara muna yin abinci muna raba kayan abinci tare da haɗin gwiwa wasu bayan Allah da ba sa son a faɗi sunayensu amma ana ba da shinkafa ana ba da gero ana ba da masara ana ba da sukari ana ba da mai ana ba da kayan shayi wanda kai dai da matarka kwaya ɗaya ko biyu wannan abin aka baka wannan full package din zai ishe ka daga farkon Ramadana har ƙarshe ba tare da kayi wani abu ba sai dai kuɗin cefa ne to wannan shi ma yana ciki sannan daidai zan taho kuma sai ga wani bawan Allah mai kamfanin Amasco Alhaji Mustapha Amasco shi kuma yace min da Allah yana so kullum mu dinga yin abincin mutum 250 ana rabawa a santoci kuma kafin ka ce mai ya tura kuɗin to shi ma sai da na samu wanda zai yi wannan aikin na ɗora masa sannan nan taho kun ga wannan ayyuka ne da duk sai an fara Ramadana suke farawa kuma abu ne da sai ka tsaya kaga sun hau layi kafin ka tafi don wani wakilcin in ka ba da shi sai a ji ai ba daidai ba shi yasa dole sai an tsaya an tabbatar waɗanda aka sa amintattu ne ƙwararru ne, masu amana ne, jajirtattu ne, waɗanda za su yi aikin, sannan kuma a tabbata aiki ya fara tafiya, komai ya tsaya, don shi ma ana yi tafsiri ne. Na'am? Bayar da shinkafa da masara, to wannan kuma aka kawo mun taliya katan dubu, da shinkafa buhu 300, da masara buhu 600, abin nan gero, shinkafa buhu 600, da masara 300, da kuma gero shi ma 300, aka ce araba. Kano? Kano fa muna kusa da kusan mutum miliyan 20 fa da suke rayuwa a Kano. Aji wannan abin da kaji ana faɗa, ko shinkafar da za a raba buhu miliyan ɗin nan, da an ce mu rabe ta a Kano, da ko labarin ta ba za a ji. Yanzu wannan burodin da ake 100,000 ɗin nan da ake raba, akwai unguwanni biyu kawai, in ka shiga unguwannin za a cinye su a nan. Yanzu game da Dala local government, muna da mutum miliyan 1 da suke rayuwa da Dala local government, da Nasara local government. To yanzu ka shiga da wannan burodin na 100,000, ko mutane miliyan 1 suke rayuwa a gurin, wani ma zai samu labarin an ka burodi? Yanzu duk wannan burodin da ake raba kullum 10,000, wani labarin ma ana raba bai je ba, sai na ana raba burodi har 10,000, saboda adadin yawan mutanen dan 10,000 gashi da yawa, amma kuma ka duba yawan mutanen sai kaga wani ma ko labarin ma an raba ba zai ji ba. Ka raba ka ce akai 100 can, akai 100 can, akai 100 can, akai 100 can, akai 40 can, akai 50 can, sai kaga ya kare a lissafi, saboda yawan mutane da masu bukata. Kuma ba a aje shi kullun sai an karar da shi, ga su Abubakar na Darus Sunna, kullun sai an karar da burodin nan kafin karfe 8 na dare, saboda ba a so ya kwana ba a hannun mutane ba, muna so ya kwana a cikin su. Yau samari waɗanda ma ba su da abin da za su yi sahur, mu ce sabo nan mu keken burodin, ga nauyi, ga kyau, ga katon burodi, wannan ga inganci. Kamfanonin da aka sa su ma aka ce a sa musu ido, a tabbatar suna gama burodin akan lokaci, suna yin sa da inganci, kuma suna ba da adadin da aka dora musu. Duk waɗannan ayyuka ne masu wahala, masu lada, masu alkhairi, waɗanda ba za a watsar da su ba. To muna godiya ga duk waɗanda suka sa hannu, suka ji kiran da malamai suke ta yi akan mahimmancin ciyarwa da taimakawa jama'a da yaki da yunwa da fatara. Yanzu na ga wannan shekarar Saudiya kuma sun fito da wani abin da mu ma shekara mai zuwa za mu kira masu arziki su yi. Wato ledan nan sai kaga an saka dala 100 a ciki, ko a saka riyal 500. In ka juya wannan leda da aka sa maka yogurt da dabino da ruwa da tsinken sakace da burodi da abin nan, kuma kana juya ta kuma sai ka hango riyal 500 a ciki. Riyal 500 fa ya kusa 200,000. Wato masu san aljanna fa, in suna san ta malam akwai ta, wallahi ka taimaka addinin Allah, ka taimaka bayan Allah da arzikinka, malam aljanna ka jira kawai. To muna fata Allah ya saka ma duk waɗanda suke wannan aikin da alheri, wanda muka san da wanda mu sani ba. A nan Gombe ma mutane da yawa sun yi irin wannan, kamar shi Alhaji Balatinka, akwai santoci da suke ciyar da mutane aƙalla 300,000 kullum. To wannan kaga sabo ne, duk a saba mutane da wannan aikin alheri. A dinga kaiwa santoci, ana ba mutane, duk wanda yake cewa kuma ga arzikinsa karuwa yake, duk wanda yake taimakawa wani damarsa karuwa take yi. Saboda haka ba inda ake samun shiga a gurin Allah kamar da na karanta mana a baya, irin taimaka bayan Allah. To muna fata Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka, Allah ya yafe mana kurakuranmu. Waɗannan kwanaki guda 10 da suke kunshe da alkhairi da albarka, muna fata Allah ta'ala cikin rahamarsa da afuwarsa, ba dan mu ba dan laifukanmu da kurakuranmu ba, Allah ya samu dace da alherin da ya kunsa a cikin wannan guri. Wanda zai mana addu'a tun da Malam Dr. Umar Dukaji ka zo, sai kai mana addu'a, ya zama kai ka rufe mana wannan tafsiri na wannan shekara ta wannan bangare. Amma fa ba a rufe tafsiri ba, gobe za a ci gaba. Dr. Muhammad Lawan zai dora ya karasa mana kwanakin nan, ka abaku dama ku je ku ta yin kuma social media, kuna hira da ƴan mata kuma tafsirin ba a karasa. Wadaka ka rike mun su kansu tafi ko'ina, daga nan har ƙarshen Ramadana insha Allah. Yawwa.
اللهم اهدنا فيمن هديت توليت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يقضي المواليك ولا يعز من عليك ونسالك اللهم من جميع ذنوب الخطايا ونصب اليك اللهم فرج هم المهمومين ونفس صف المضروبين واقضي الدين عن المدينين واجب مرضانا ومرضى المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصل عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ويلتي ما لم يكن لدي تسيا الله ويلتي بيت الاسيا الله يداو بشي لاسيا كدين دمونا اكتي وعند اكي سيد وعند ذاك كنت غباء الله ويلتي يمس توفيق يا خير wannan abu da aka gabatar da ilimin muka Allah subhanahu wataala ya ba mu yin aiki da shi Allah subhanahu wataala ya saka cikin kyawawan rukuni kammala Allah subhanahu wataala ya bada tawfiki wannan tsattawa mai albarka ya ubangiji ta kara masa albarka ya ba mu shi gabanni na gari da dadin su akan aiki na gari Allah subhanahu wataala ta kiyaye mu ta kiyaye mana imanin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وقل لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك